أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدكة سنشيوة شكوان مسلا شنام ميتارون البركة مسجد دار القرآن da ke nan a daura da gidan sanata Muhammad ɗan Juma Goje a wannan unguwa ta mu ta Fantami a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin bibiyar tarjumar alqur'ani mai girma wanda muke a wannan yini kuma a daidai wannan lokaci kuma cikin wannan masallaci yau muna yinin juma'a wanda ya daidai da 13 ga watan ɗayan musulunci watan al-muharram yau hijira na da shekara 1446 daidai da 19 ga watan 7 na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin suratul nahl sura mai namba 16 idan ka dauko kirgen surorin alqur'ani daga sama zuwa kanta a makon da ya gabata karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 100 daidai a cikin wannan sura mai albarka suratul nahl yau za mu tashi aya mai namba ta 101 a cikin wannan sura kuma wannan shine darasinmu na 17 a cikin wannan sura insha Allah alarama fadin Allah da yake cewa idza baddalna ayatan makana aya
wa idza baddalna ayatan makana ayatin والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون
الله تعالى يكي تشوى وإذا بدلنا آية تم مكان آية أدلوك تند الله تعالى يتند وتا آية تعالى القرآن to zai zo da wata a gurbin waccan din Qur'ani kafin ya gama sauka akwai ayoyin da an karanta su ana aiki da su daga baya kuma Allah ta'ala ya saukar da ayoyin da suke madadin waɗancan din shine abin da ake cewa nasikh wal mansukh ayat da ta shafi hukuncin wata da wanda aka shafewa din kuma shi nasikh wal mansukh iya da nau'i da yawa akwai naskun da ake shafe tilawa da ayan gaba daya da karatun da hukuncin sai a shafe kamar abinda malamai suke cewa da akwai aya wanda sako kan azaniyatu wazani ko kuma washeko sheika idza zana ya farjumu kuma albatta zalika jazaan bima kasaba na kala min Allah da sun ce akwai wani ayar Qur'ani yanzu kaga ba ayar sai hukuncin an shafi ayar a mahukunci iyali wanda ya aure aka kama shi da jarima ta zina da shidu to shari'a ta bada hukuncin a masa rajamu shine a jefe shi akwai ayar da an goge hukuncin a makaratu iyali kamar ayan cikin suratul baqara da Allah yake bamu labarin da idan mata mazajen sun mutu shekara guda suke zaman ta kaba sai kuma aya ta sako ta ci nan gaba wata 4 da kwana 10 za a yi kaga amma wacce mai magana shekaran har yanzu ana karanta sunan saboda ka akwai wannan anwa'un nasb bil qur'an akwai yan lokacin da za ka ga aya an karanta amma an goge hukuncin akwai kuma ayan da za a goge karatun a bar hukuncin akwai wanda za a goge hukuncin da karatun gaba daya irin haka ne sai Allah ke cewa idza badalna ayatan makana aya kuma da mushriki suna cewa ai manzon Allah da bai fada wa sahabbai wani abu daga baya sai zo ya ce an fasa zai ce musu ayi kaza yau gobe kuma zo ya ce an goge an ci kaza za a yi sanan mai da abun kamar a wannan aibatawa suna aibata shi da wannan to sai Allah yake cewa duk ayar da aka goge ko kuma duk ayar da aka goge ta akwai wata za a kawo a canjin ta a cikin surdin baqara yana cewa manan sa
manan sah min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir
Allah ta'ala ke cewa babu wani abu da zamu goge na alqur'ani wata aya manan sah min aya ba wata ayat da za a goge aw nunsiha ko a mantar da kai karatun ya rasulullah ba ce Allah ya zo da kwatankwacin ta ko wacce ta fita alkhair ana fahimta duk ayat da aka ce an goge ko an shafe hukuncin na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah ce za mu zo da wacce ta fita alkhair wajen mu'amalar ku inda akwai hukunci mai tsanani to sai ya zamto an sauka hukuncin kamar da ana shekara idda ta kaba kuma sai aka da aka ce wata hudu da kwana 10 kaga an samu sauki an samu sassauci akan hukuncin da akwai irin wannan da yawa illa na'ati bi khairin minha aw mithliha ko azo da wata kwatankwacin wanda aka goge din alam ta alam anna allaha ala kulli shay'in qadir Allah ya ce ba ku sani ba shi Allah ba mai iko bane akan komai tabbas Allah mai iko ne akan komai to anan malami tafsiri sai yake cewa istimirarul kalam ala sha'anil qur'an wannan aya ta zo da cigaban magana game da ainihin sha'ani na alqur'ani mai girma wa tanzihihi amma yuwaswisu bihi ash-shaytan da irin kuma a tsarkake alqur'ani game da waswasin da shaytan yake sawa ansu wanda yake jefawa a zuciyar ansu daga cikin bayi ko toshe hanyar kada abi alqur'ani din qur'ani ya ci gaba da magana kan cewa da toshe hanyoyin abubuwan da za su saba abi alqur'ani ba wala ma kana min akbar al-akrab fi hadhihi as-sura bayani an alqur'an munazzal min indillah daga cikin manufa mafi girma ta saukar da wannan sura suratul nahl akwai magana cewa alqur'ani munazzal min indillah saukakken littafi ne daga Allah subhanahu wata'ala wa bayanu fadlihi wa hadihi da kuma bayanin fallan alqur'ani da kuma shiryarwan alqur'ani akwai hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da dadisu kale yake cewa kana iza nazalat aya fiha shidda thumma nazalat aya aliyanu minha da idan an sako da aya wanda akwai tsauri a cikin hukuncin ta to sai Allah ta'ala ya sako da wata aya wanda alhiyan minha tafi ta farkon sauki idan da hukuncin na farko iya da tsauri da tsanani to ayan da ta zo ta biyu sai ta zama to hukuncin bai tsauri ba an samu sassaucin hukuncin aya ta biyu badalla mutlaq at-taghayyur ko taghayuri bain al-aqrab lokacin da Allah ta'ala ya ce idan muka ya bam abba wa iza badalna aya makana aya idan mun canje wata ayar to zamu kawo wata gurbin wanda muka canja badalna shine at-taghayyur bain al-aqrab shine canjawa tsakanin manufofi aw at-taghayyur fil ma'na wa ikhtilafuha bi ikhtilafil maqasid ko canji wajen ma'anar aya ko canji wajen wata manufa ta aya wal makawamad ma'awduhil jam baina mahamiliha ko kuma bayyana ta hukunci a bayyana a fili cikin abin da Allah ta'ala yake gwama ayat da aka goge da wanda ta goge wajen hukuncin da zai bayyana ga mutane wal muradu bi aya inda Allah ya ce wa iza badalla ayatan aya din abin da Allah yake nufi al-kalamu tam min al-qur'an kine cikakkiyar magana da ta zo cikin alqur'ani kine al-aya a karanta amma bayani ka gane idan hukunci ne a karanta amma bayani ka fahimta sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima yunzil Allah shine mafi sanin abin da ake saukar ma'ana su kafirai da mushrikai da mansukan alqur'ani ba sama alqur'anin ba tunda haza suke kawo magana ta suka game da shi to Allah ya ce shine a'lamu bima yunzil shine mafi sanin kan abin da ya saukar ai bima huwa aslaha li khalqihi Allah shine mafi sanin abin da yake maslaha ne ga halittunsa an gane ko yughayyiru yubaddil idan Allah ya canja ya kawo wata to Allah ya san shine mafi maslaha zuwa gabayinsa min ahkamihi daga bin hukunci hukuncensa shi Allah subhanahu wataala ana ganewa shine ma'ana wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil qalu sai mushrike suke cewa innama anta mubtar suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ay muqtalik ai shine yake kirkiro ayoyin alqur'ani ya fada ana fahimta ai qur'ani ma ba maganar Allah bace kai ne ka kirkiro shi kake fada wa mutane amma ba wani sako ba wani wahayi daga Allah wannan ita ma magana ce wanda Allah iya lallashin manzon Allah akanta za su fada masa magana domin ransa ya baci domin su bata masa amma sai Allah ya lallashe shi akwai goma da suke cewa shi ba manzon Allah bane ba ba ma manzon bane sai Allah ya ce a'a ni na san manzo na ne ina shaida cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne za su yi magana sai Allah ya mayar musu da martai to nan da suke ce inna ma anta muftar cewa shi manzon Allah shine kirkiro alqur'ani an gane ko sai Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lam masu fadar wannan mafi yawan su ba su da ilimi basa san yanda manzon Allah yake da matsayin Allah ba basa san yanda manzon Allah yake jin tsoron Allah ba basa san yanda manzon Allah yake kowa kiyaye dokokin Allah ba ana fahimta da sun san wannan to ba da basu ce manzon Allah bane yake kira alqur'ani a wani hadisi manzon Allah ya ce law ta'lamuna ma a'lam da kun san ni abinda na sani inji manzon Allah ladahaktum qalila wa labaqaytum kaseera da kun yi dariya yar kadan da kun yi kuka mai yawa da kun san irin yanda na san matsayin Allah da girman sa wallahi ba za a sami kwantawa kike ta da dariya a cikin ku ba da kuka ne zai fi yawa a cikin rayuwar ku to amma rashin ilimin ku irin nawa da nayi wa Allah shi yasa mutane suke nasu bimuwar ko suke samun lokaci na shakatawa ko na kyakyatawa yace wannan rashin sanin Allah ne to da sun san yanda manzon Allah ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa kiyaye dokokin Allah to da wacce magana ma basu fadaita ba da basu ce inna ma anta mubtar ba basu fada ba sai Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamu da yawan su dai basu da ilimi jahilai ne game da abin da ya shafi Allah game da abin da ya shafi manzon Allah na'am aya ce gaba
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين
الله yace to ga inda qur'ani yake ba wai annabi muhammadu bane sallallahu alaihi wasallama ya kirkiro shi abinda kuke faɗa ba gaskiya bane tatacciyar ƙarya ce sai Allah ya ce yanda al'amarin yake nazzalahu ruhul qudus ruhul qudus ne ya sako da alqur'ani shine dan aika daga Allah shi Allah ya bewa sako ya kawo sakon alqur'ani shine ruhul qudus ibnu kasir al-makki yana karanta da qudus yayi wa dalun sukun amma sauran qurra suna karanta shi bidamma qudusi amma shi kuma ibnu kasir ya iya karantawa bi iskanid dal ana fahimta cewa ruhul qudus kuma shine malaika jibril tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha ar-ruhu shine ko ruhul qudus duk ana kiran malaika jibril da wannan sura to sai Allah ya ce malaika jibril alaihi salam shine ya saukar da alqur'ani din zuwa gare ka nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq ya sako da alqur'ani daga Allah zuwa gare ka kuma da gaskiya an gane ko wanda qur'ani ya zo da bayani na gaskiya da tsayawa akan gaskiya da hukunci akan gaskiya yasa cikin suratul isra Allah ke cewa bil haqqi anzalnahu
wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira
Allah ya ce wa bil haqqi anzalna qur'ani da gaskiya aka saukar da shi sannan wa bil haqqi nazala kuma a gun da gaskiya yake sauka yazo shi kansa gaskiya ne yazo daga gon gaskiya kuma ya soka a gon gaskiya ana fahimta shine wabil haqqi anzalallahu wabil haqqi nazal shi yasa Allah yace qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq malaika jibril alaihi salam shine dan aika da yazo da sakon alqur'ani daga Allah kuma alqur'ani a cewa kude yake da gaskiya dukkansa gaskiya ne ba wata shakka babu kokonto ba ma aya ba ba ma kalma ba ba ma lafazi ba ba ma harfi ba ko shakali wasalin alqur'ani ba wasalin da zaka ce ba kan gaskiya yake ba dukkan alqur'ani da abin da ya kunsa da abin da ya zo da shi da abin da yake karantarwa da labarin da yake bayarwa gaba ɗaya gaskiya ne ana fahimta malaika jibril ya zo da shi daga Allah bil haqqi ya zo da shi da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu domin ya ƙara tabbatar da masu imani akan digajigansu karanta alqur'ani iya ƙarawa masu imani imani yanzu in ba imani ba zai fito da mutum ana ruwa ya taho wajen karatu ai kaga sai imani sai jin dadin alqur'ani kuma sai fahimtar alqur'ani ana fahimta a kullun a karanta ma alqur'ani a matsayinka na mu'mini ƙara ma imani kuma iya ƙara ma sakankancewa ga Allah yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace ya fada wa duniya cewa alqur'ani karanta shi iya zama sanadiyar tabbatar dugadugan masu imani cikin musulunci li yusabbita alladhina amanu domin Allah ya tabbatar da masu imani kan digadigansu bihi da shi alqur'ani din alal ikhlas alal akhlaq al karima alal akhlaq al fadila akan masu imani su tsaya akan ikhlasi sannan kuma su tsaya akan dabi'u na gargari qur'ani iya karantar da wannan idan kana so ka zama mai gaskiya ka lazumci alqur'ani idan kana so ka zama mai yawan kyauta ka lazumci alqur'ani idan kana so ka zama mai tausayi ka lazumci alqur'ani idan kana so ka zama mai girmama mutane ka lazumci alqur'ani idan kana so ka zama mai ikhlasi wajen aiki ka lazumci alqur'ani idan kana so ka zamto mai bin sunna mai cike da tauhidi ka bi alqur'ani ana fahimta duk wata dabi'a ta kwarai da Allah yake yaban mutane a kanta to tana cikin alqur'ani mai girma kuma idan kana bibiyarsa kuma kana ƙara imani babu shakka kai ma zaka samu rabanka a wacce dabi'a ne saboda qur'ani iya tabbatar da digadigan masu imani cikin musulunci yusabbita alladhina amanu sannan sai Allah ya ce wa hudan shi alqur'ani shiriya ne qur'ani shiriya ne Allah ya siffanta alqur'ani da shiriya shiriya a gura bidewa shiriya ne shi in kana neman ka hauta farki madaidaici to ka bi alqur'ani mai girma ana gane ku ka bi alqur'ani shine wanda Allah ta'ala yake cewa abinsa ba nadama abinsa babu asara a riko da shi babu nadama riko da alqur'ani shine riko da abin da ba zai taba tsinkewa ba ita ce igiyar da ba ta tsinkewa Allah ya ce qur'ani shiriya ne qur'ani manuni ne zuwa ga hanya har gidan aljanna qur'ani iya nuna ma hanyar ƴan wuta domin ka guje ta dukkan wata shiriya inji Allah subhanahu wataala tana cikin alqur'ani shine wa'udan sannan kuma ya ce wa bushra lil muslimin sannan kuma qur'ani al-bushr ne ga masu imani yanzu ka ji an ce mai aiki kaza sakamakon sa aljanna mai aiki kaza Allah ta'ala iya gode masa mai aiki kaza iya da lada ghairu mamnun ba mai yankewa ba mai aiki kaza ga hukuncinsa mai aiki kaza ga rabansa mai aiki kaza ga irin tanajin da Allah ya masa wannan sai qur'ani albishir idan kana zaune ana karanta ma alqur'ani zaka dinga jin albishir kala kala duk wanda ya karanta ga ladansa duk wanda ya abu kaza ga matsayinsa duk wanda ya karanta ga abin da Allah zai bashi ga abin da Allah zai masa da wahala ka karanta aya biyar a jira qur'ani baka ji albishir sai ka ji albishir ga masu imani Allah ya musu Allah yana musu albishir da kaza Allah yana musu albishir da kaza wa hudan wa bushra lil muslimin. Qur'ani shiriya ne kuma al-Qur'ani al-bishr ne, amma sai Allah ya ce ga musulmin kauya, ga wanda suke da cikakken imani zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Na'am, aya ta gaba.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
الله تعالى إياه قارة تسلية معنى للاش منظر الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوى walaqad na'lam haqiqa mu mun sani inji Allah nan ilmu zuhur suke cewa ilmi na bayyanawa dama Allah ba wani abin da yake buya masa abin an yi ba ayi ba tunani ma aka yi to Allah ta'ala ya riga ya san shi to Allah ta'ala ke cewa muna bayyanawa mun tabbatar da bayyanawa cewa su yaquluna kafirai da sauran mushriki suna cewa inna ma yu'allimu bashar da can sun ce inna ma anta mubtar so ga kamar mutane dai suna ƙara zuwa bas kori mutanen ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can bayan sun ce kirkire ne alqur'ani sun ga kalmar bata ce ba batancin bai yi ba he suka dawo kuma suke cewa ai inna ma yu'allimuhu bashar ai wani mutum ne zo ya koya mai qur'anin ma kaga sun karanta kansu da kansu kira can sun ce shine kirkira domin batanci sun ga sun yi tafiyar sai ƙara mata armashi suke yi ba amma ana fahimta he suka ga wannan kalmar ba ta da ci ba za ta ci ba he suka dawo da kansu ƙaryata kansu kuma suka ce ai inna ma yu'allimuhu bashar ai akwai wani mutum shine yake zuwa yake koya mai qur'ani ba daga Allah qur'ani yake ba ba jibril bane zo da shi wani mutum ne yazo yake koya masa dan abbas yake cewa wanda suke zargi ko suke kara magana inna ma yu'allimuhu bashar ana ce masa bil'am wa kana nasaraniyan a'jamiyul lisan wani mai bin addinin nasaranci ne kuma bagware ne yarensa gwaranci ne ana fahimta duk yare in ba larabci bane gwaranci ne hatta Hausa ma bagwaren yare ne yaren larabci shine yare mai fasaha da balaga a cikinsa ana fahimta yasa Qur'ani dukkan wani yare da ba larabci za ka ji ya ce ma ajami ai wannan ajamanci ne gwaranci ne to shi wancan ba nasara da suke cewa shine yake zuwa da Qur'ani yake koya wa manzon Allah to ba gware ne ana fahimta bejin larabci to kuma abin da manzon Allah yake karantawa larabci ne kun ga wannan ita ma ƙaryar ta sake ƙare da kanta kenan mutumin da bai iya larabci ba ta ya za a iya koyawa wani sakon da yake zuwa da larabci kamar alqur'ani ai ba zai yi ba sun tabbatar da ba larabe bane amma kuma sun ce shi ne yake zuwa da yake karantawa manzon Allah alqur'ani mai girma ikrima yake cewa gulamul libani mughira yuqalu lahu a bi'aish ko bu'aish wani yaro ne daga cikin kabila ta banu mughira ana ce masa bi'aish ko shine yake zuwa yake faɗa manzon Allah alqur'ani farra ɗaya daga cikin malaman luga yana cewa qalal mushrikuna mushrikai suna nufin cewa inna ma yu'allimu bashar wancan mutumin sunansa ayyash wani mai suna ayyash shine yake zuwa yake yi wa manzon Allah shiftar alqur'ani ibn ishaq yake cewa wanda suke nufi da cewa inna ma yu'allimu bashar ismuhu jabzun wai sunansa kenan shi ne yake zuwa da manzon Qur'ani yake koya manzon Allah wani kaga sun kasa tsaye da magana guda daya wa'an sun ce wancan magana ce wanda bata da tushe bata da asali idan kafirai da suna da hankali duk abin da za su yi na bata alqur'ani ko bata manzon Allah wallahi kaman ƙara ado su yi masa ana fahimta in za su kwana su wuni su ɗau lokaci suna ta tunani akan kalma ko magana da za su kawai ɓatanci ne to magana kuma sai ta juya ta koma yaho maimakon a kori mutane daga gunsa kuma sai mutanen su ƙara ƙaruwa wannan shine al'ada da Qur'ani kuma ita ce al'ada ta gaskiya a duk lokacin da za ka ce za ka yi faɗa da da'awa ko ka ka bata mai da'awa a gaban al'umma ko a idan mutane to kuma a daidai lokacin kana karawa hanzon sa ne a duk lokacin da burinka da'awar ta tsaya ka kassara da'awar wallahi a daidai lokacin kana karawa su azama na kaunar da'awar da mai da'awa wannan kuma tun asali haka abu ne idan an bata manzon Allah din a guje masa sai aga kuma gobe mutane sun karawa gunsa idan an bata qur'ani din a ce ba magana Allah bace sai ga kuma an ƙara sa mabiyan alqur'ani wannan haka rayuwa take tafiya duk mai fada da gaskiya ko mai fada da da'awa fadan da yake to adanta da'awar yake bi sani ba ƙara daukaka ta sama yake ana fahimta wannan kuma haka abin ya samu asali tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma yu'allimuhu bashar sana ce ai wani mutum ne yazo yake koyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani mai girma lisanul ladhi yulhiduna ilai lisanul ladhi yumiluna ilai harshen da suke kar lisan harshe ne luga harshen da suke magana suke karkata zuwa ga wancan cewa shine ke koyawa manzon Allah alqur'ani a ajami ai bagware ne shi bai iya larabci ba wa hadha lisanun ai wa hadha alqur'an lisanun arabi mubin kuma shi alqur'ani harshe ne na larabci kuma mabayyani ta ya za a hada gabar da yamma a gude ba za ta duba shi bagware ne bai iya larabcin ba shi kuma alqur'ani larabci ne mabayyanin larabci kaga da kan sun ƙara ƙaryata kansu da kansu kenan an fahimta daga nan sai ayata gaba
innal ladina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum 'adhabun alim
Allah yace innal ladina la yu'minuna bi ayati llah kaga wadannan ba da basu imani da Allah ba basu imani da ayoyin Allah ba duk mutumin da ba shi da imani game da ayoyin Allah a karanta ka ce kaza ai da su ake ai habaici ake ai da su wana ake ka kasa yadda sakon da kai da ni duk matsayin mu dai game da sakon alqur'ani yasa wani malami yake cewa duk lokacin da kaji an karanta ma alqur'ani har ka fahimci kuskuren da ka gode wa Allah Allah iya san ka da rahama ne Allah iya san ka da jin kai ne amma ba don Allah iya san ka da jin kai da rahama ba sai ya toshe ma majiyanka ba za maka ji alqur'ani ba yanzu akwai mutumin da koran tsuwa kai ba za ka yi kafara ba sai shekara bi bai wa qur'ani minti goma rayuwarsa an fahimta ya zo dai ya zauna ya ji qur'ani na minti goma wallahi sai ya ce ya manta rabar sa ko musulmi ne kaga wannan duk tafka-tafkar da yake aikatawa ta ina zai ji kuskuren sa ya gyara ba zai ji ba kaga duk mai rayuwa irin wancan akwai yiwuwar Allah ya masa talala ne domin ya sa cikin azab amma kai da Allah ya ma arziki ya ma lutufi ya ma falala har kake da lokacin zuwa ka ji alqur'ani to ba abin da ya rage ma illa kai imani da shi duk abin da ka ji ya fada to wallahi dan ka gyara ne ya fada domin ka samu babban rabo a gobe alkiyama qur'ani ya fada maka kar kai kaza din nan kar kai kaza wallahi kaunar ka yake baka da masoyi a duk duniya kamar mutumin da yake fada ma ga hanyar aljanna ga hanyar wuta duk abin da za a baka a duniya wallahi tallahi idan har ka mutu baka samu hanyar tafiya aljanna baka yi asarar sa kuma sai ka yi nadama masa kuma sai ka ce zai zaka sa amma duk mutumin da yake fada ma abu kaza shine zai kai ka zuwa ga Allah shine zai kai ka zuwa ga rahmar Allah abu kaza in ka aikata Allah zai fishi da kai Allah baya so ba wanda ya kamata ka rike hannu biyu kaman wannan bawan Allah tunda shine yake raya yake so ka inganta rayuwarka ta har abada rayuwar da babu mutuwa in an shige ta ita ce rayuwar lahira to Allah ta'ala ke ce kaga waɗanda ba su imani da ayoyin Allah ba ana karanta musu Qur'ani hankalinsu baya kansa in an karanta an fassara sai su yi tawili sai kaza ai dan kaza ne ai dan su kaza ne ai su kaza ne to sai Allah ya ce la yahdihimullah irin waɗannan mutane Allah ba zai shaida su ba duk mutumin da za a karanta masa alqur'ani ko hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karba yi tawili akwai yiwuwar Allah bai so ki da rahama ana fahimta a a wata ayar Allah ta'ala yake cewa fal yahdharil ladina yukhalifuna
amri fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun aleem
Allah mai girma da bawa yake cewa fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi a jakunan mutanen da suke saba wa umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda aikin su saba wa manzon Allah da gangan ko saba wa Qur'ani da gangan Allah ya ce wallahi a jakunan su akwai yiwar ɗayan biyu zai same su an tusibahum fitna ko tun a duniya wata fitina ta kama su malamai suke cewa fitinar shine kana ganin gaskiya ka kasa baita a karanta ma a fassara ma amma bayani amma ka kasa aiki da ita wannan ba karamar fitina bace aw yusibahum azabun alim ko Allah ya musu jinkiri har sai sun mutu sun je gaban sa kiyama Allah ya musu azaba mai rani yasa da sabawa manzon Allah da saba alqur'ani ba a wanye wa lafiya ba a wanye wa lafiya yasa anan Allah ke ta duk wadanda ba su da imani da ayoyin Allah to Allah yace la yahdihimullah Allah ba zai shiryar da su ba ila rushidi zuwa ga shiriya Allah ba zai taba nuna musu wanye shiriya ba ولهم عذاب أليم كما سنة عذاب بيردي أو بالكيا نعم آية تقرأ
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون
الله يقول إنما أبين سني دي كوي يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله masu kirkiran ƙarya su kirkira abin da babu shi su ce shi ne ko kuma da shi su ce ba shi bane ko su kirkira wata magana game da alqur'ani ko manzon Allah to Allah ya ce irin waɗannan la yu'minuna bi ayati llah ba su imani da ayoyin Allah ba duk mai kirkiran ƙarya ga alqur'ani ko ga manzon Allah ko ga da'awa ko ga mai da'awar to Allah ya ce a faɗa masa in kaga irin wannan mutumin to ba shi da imani da ayoyin Allah la yu'minuna bi ayati llah waɗanda suke kirkiran ƙarya inji Allah su ne waɗannan waɗanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba an fahimci wannan duk wanda zai zauna ya shirga ƙarya game da alqur'ani ko hadisi ko da'awa ko masu da'awar to Allah ya ce a faɗa masa kwata-kwata baya cikin layin masu imani da ayoyin Allah an Abdullah bin Jarad Abdullah bin Jarad yake cewa qalaji qultu sai nace inji Abdullah bin Jarad ya rasulullah ya ma'aikin Allah almu'min yazni shin za a iya samu mai imani yayin zina qala kad yakunu zalik sai manzo Allah yake cewa zai iya yiwa an gane ko qala qultu sai nace da shi almu'min yasrik manzo Allah za a samu mai imani yayin sata qala qad yakun ce zai iya yiwa qala sai nace inji Abdullah bin Jarad qultu sai nace ya rasulullah almu'min yakdhibu za a samu imani kuma yayi ƙarya qala la sai manzo Allah shi a an fahimta mai imani in shedan ya fi karfin sa zai iya yin zina mai imani zai iya yin sata yasa da ma hadisi yake cewa la yazni zani hina yazni wa mu'min la yasriqu sariq hina yasriqu wa mu'min me zina ba zai zina ba a lokacin da yake da imani sai an cire mai rigar imani tukunna haka nan barawo lokacin da zai sata sai an cire mai rigar imani ba shi da imani amma manzon Allah ya ce mu'mini ba zai ƙarya ba shi yasa a wani hadisin manzon Allah ya ce sufofi biyu ba za ka samu mu'mini da shi da ƙarya da rowa wannan ba safar mai imani ba shi ana fahimta da ƙarya da ruwa ba sufar mai imani ne duk wani sako ko zamewar kafa zaka iya yi zai iya yi za su iya yi amma mutum a shide shi da ƙarya kuma ƙaryar ma ta kirkire abin da babu ka ci da shi na shari wa mutane na kazafi wa mutane to Allah ya ce irin waɗannan ba su da imani kwata-kwata ba su da imani har sai sun tuba sun daina sun gyara sannan kuma Allah zai iya da musu da imaninsu amma tabbas mutum ya tafi irin wannan layin ya mutu to ana jin tsoron mutuwarsa, ana ji masa tsoron haɗuwarsu da Allah. Yasa ce inna ma yabtaril kadhiba, kaga masu kirkiran ƙarya, allazina la yu'minuna bi ayatina, su ne mutanen nan da ba su yi imani da ayoyin Allah ba, kwata-kwata ba su da imani, inji Allah. Wa ula'ika humul kadhibuna, Allah ya ce irin waɗannan su ne tatattun maƙaryata. Idan kana so ka ga maƙaryaci nan ba ɗaya, to ka sawa mutum da yake ƙirƙiran ƙarya zuwa ga Allah ko manzon Allah ko addinin Allah ko masu da'awa, ya ƙirƙiro wani abin da babu, ba a yi shi, bai liƙa musu. To Allah ya ce irin waɗannan su ne nan ba ɗaya cikin tatattun maƙaryata. Ula'ika humul kadhibun, masu irin wannan sufuri, irinsu, yawansu, da na farko da na tsaki da na ƙarshe, to Allah ya canme su, ya ce su ne maƙaryata kawai. So da ka mu guji ƙarya da addini, mu guji ƙirƙire na shari ga wani bawan Allah don mun samu saɓani da shi. To irin wannan iya hana mutum ya kasa fahimtar gaskiya. Indai kullum aikinka ƙirƙiran ƙarya da shari da ƙazafi, wallahi kana ƙara baƙanta zuciyar ka. Akwai yiwuwar za a karanta ma gaskiyar, ma kasa gane ta. Domin zuciyar ta riga ta rune, ta yi baƙi da waccan dattin na ƙirƙiran ƙarya na shari na ƙazafi wa al'umma. Wannan su ne haɗari da wa'ansu daga cikin mutanen yau sai ciki. Wani akan kujerarsa sai ƙarya da abin da zai kai wutar jahannama, wani akan mabiyansa, wani iya jin tsoro, ya karanta ɗin daidai ne, ya fahimta, amma ba zai iya faɗa ba. Idan ya faɗa za a ce ya saɓa manhajin ƙungiyarsa. Ana fahimta? Za a iya dakatar da shi daga limanci, za a iya sauke shi, za a iya cewa ba zai yi wa'azi ba. Ta kuma sai ne da limanci da wa'azi, ai aiki ne, ai ba ƙaramin aiki ba ne, sai wanda yake layin ne ya san aiki ne. Ana fahimta? To dan ka ce mutum ba zai bai, ka rage masa aiki, sai kuma ya dinga yin sigibari. Kuma ai akwai wanda za su sha awayar sai je musu wa'azin kuma. Tunda bakinsa ne kuma karatun ne, ba kai koya masa ba. Ba za ka sa mai kwaɗo a bakin garibe masa. Ana fahimta? Saboda ka duk mai ƙirƙiran ƙarya wa al'umma ko ƙazafi, to Allah ya ce irin waɗannan su ne tatattun maƙaryata. Kuma akwai yiwuwar gaskiya ɗari za ta wuce ta gabansu, wala ba su yake da ita ba. Me yasa? Domin zuciyar ta dafe da zulmin ƙarya da kuma ƙirƙire da kuma shari da ƙazafi wa al'umma. Irin wannan zulmin iya da wahalar tuba. Tubansa shi ne tubatan da su aka wa. Ka tuba, ka gyara, ka yi kukan zuci, ka yi nadama, sannan kuma kar ka ƙara yi wa wani ƙazafi da shari. To daga nan in ka yi sa'a, sai Allah ya dama da imani. Amma duk mai yi wa mutane ƙarya, to Allah ya ce a faɗa masa maƙaryaci ne kuma bai yi imani da ayoyin Allah ba. Allah ya tsare mu, Allah kuma ya kiyaye mu. Na'am, ayata kuma.
Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa'alayhim ghadab walahum 'adhabun 'adheem
fa'alayhim ghadabun
minallahi walahum 'adhabun 'adheem.
Wannan aya malamai suna cewa ta sauka ne akan Ammar, Yasir da babansa Ammar da mahaifiyarsa Sumayya. Wannan ayar malaman tafsiri sun ce akan waɗannan bayin Allah ta sauka. Ita Sumayya an ce ita ce farkon shahidiya a musulunci, ita ce farkon wanda ita ce wanda ta yi shahada a cikin musulunci. An ce kafiran sai su ainihin ɗaure ta, sai su sa hannunta nan igiya ɗaya a nan hannu, igiya ɗaya a nan hannu, sai su ɗaura a jikin rakumi, igiya ɗaya a jikin rakumi, igiya ɗaya a jikin rakumi, sai su bore ta rakuman, sai su fita a guje. Haka aka yi mata azaba har ta mutu. Rakuma ne suke fisgarta cikin ƙaya, cikin duwatsu, cikin ƙwazazzabai, don kawai ta ce ta yi imani da Allah, ta yi da manzo Allah. A irin wannan azaba ta riski aljanna ta yi shahada. shi ma mijinta ya sirde, shi ma azaba aka yi ta masa ta yau daban ta gobe daban, a ɗaure shi a rana a dinga masa azaba nau'i nau'i, shi ma har Allah ta'ala ya sa ya shahada ya tafi. Imam Qatada yake cewa akhaza banu Mughira Ammar, shi Ammar din dan akwai kabila ta banu Mughira, so ha kama shi wa gattuhu fi bi'rin Maimun, akwai wata tsohuwar rijiya kururuma rijiya ana ce mata bi'rin Maimun, sai suka je suka rike kafafuwan suka zira kansa a cikin rijiyar, kafafuwan suna hannunsu kansa kuma iya cikin rijiyar. Wa qalu lahu, suka ce da shi akafarta bi Muhammad, an gane ko shin ka kafirce wa Muhammadu, in ka ce eh to za mu fito da kai, in kuma ka ce a'a baka kafirce wa manzon Allah ba to za mu suke ka faɗa wannan rijiya. Fa tabi'ahum ala ladi, sai ce iya yadda ya kafirce wa Muhammadu ya bi su a inda suke su, amma wa kalbuhu kariha, zuciyarsa ba ta yi da abin da ya faɗa ba. Ana fahimta, zuciyarsa ta kyamaci abin da har sai ya faɗa. Da yawan nan suka fito da shi suka bar shi a waje, fa akbar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai aka je aka faɗa wa manzon Allah cewa bi anna Ammar kafara, manzon Allah ya Ammar ya zama kafiri ai, kafirai sun kama shi sun ce ya kafirta da abin da ka zo da shi akan kansa jefa shi a rijiya, ya ce eh, saboda haka manzon Allah ya Ammar ya zama kafiri. Fa qala kalla, sai manzon Allah ce a'a ku daina wannan magana, bai kafirta ba, inna Ammaran muli'a imanan ala karnihi ila kadmi, manzon Allah ke cewa wallahi imanin Ammar tun daga kwakwalwarsa har daga digan kafarsa duk imani ne, bai kafirta ba, an gane ko. Waqtalada al-iman bi lahmihi wa damihi, ko manzon Allah yace Ammar imani ya cakuɗi da jininsa da kuma namansa, iya ciki da imani, yace ko a gobe in aduka fa udu lahum bima qult, yace in sun ƙara kama kama gobe Ammar za su kashe ka, so kace baka yi imani da ni baka faɗa haka ba abin da ne ba, ana fahimta, ka faɗa musu da baki cewa baka yi imanin da ni ba, shine in aduka fa udu lahum bima qult, ana fahimta, wannan shine abin da ya faru da Ammar. Sai Allah ya sako da wannan ayar akan lamarinsa, yasa malamai suke cewa duk mutumin da ya shiga hannun kafirai suka matsa masa akan sai ya furta kalmar kafirci ko su kashe shi, ya furta kalmar kafircin a baki kawai bai kafirta ba, musulunci ba, musulunci su ba abin da wa in aba hatta yuqtal fa zalika afdal, saka ce amma in ya kifurta kalmar kafircin har ta kai ga sun kashe shi to wala shine gibar lahu, ana fahimta. Dan akwai wanda wani aka ce gabatarwa da gunki a wani abu kamar kuda na bauta ko ya yadda da shi gunkin Allah ne, ce wallahi ba zai yi ba, aka kama shi aka kashe shi, manzo Allah ya tabbatar da shahadarsa. Malamai sun ce in imanin ka bai kai ba ka faɗa da harshe faɗa ba su ta da kai ba, amma in imanin ka ya kai ka ki faɗa amma azabar har ka mutu a hakan, to malamai sun ce fa zalika afdal, wannan shi ne bibar Allah, shi ne Allah ta'ala ke cewa man kafara billahi min ba'di imani, duk wanda ya kafirce wa Allah bayan da yayi imani, sai Allah ya ka harful istisna yace illa man ukriha, sai dai wanda aka takurawa kamar irin su Ammar, an takura masa amai barazanar kisa, amma wa kalbuhu mutma'innun bil iman, amma zuciyarsa tana nan cike da imani, ana fahimta. To kaga shi Allah ta'ala ba zai kama shi da laifi ba, in dai fatar baki ce ta furta amma zuciyar ba ta yadda ba, to agun Allah baka da laifi. Amma walakin man sharaha bil kufr, kaga wanda kirjinsa ya yaye game da kafirci, ma'ana ya faɗa da baki kuma ya yadda da zuci, sharaha bil kufr sadran ay fatahu wa sahu bi ma'ana tabat bihi nafsa, zuciyarsa ta ji dadin da abin da ya faɗa. to labarin shine fa alaihi maghdabu min Allah duk wanda koda matsa ma din akai aka ma barazanar kisa ka furta kalmar kafircin amma kuma dadi kake ji a zuciyarka to Allah ta'ala ya ce irin ku yawan ku Allah zai muku azaba gobar ki amma a takura ma din ka fadi kalmar kafircin amma zuciyarka ba ta yadda ba iyaka koi baki ne fada amma zuciyarka mutuma innun bil iman to kai baka da matsala gun ha amma wanda aka matsa masa aka takura masa ya fadi kalmar kafircin amma kuma a zuciyarsa ma dadi yake ji hakan da ya fada dadi yake ji to irin waɗannan Allah ta'ala yake cewa fa alaihim ghadabun min Allah suna da fishin Allah Allah ya fishi da su kuma walahum azabun azim idan kiyama ta tsaya suna da azaba mai girma Allah ba zai bar su ba Allah zai musu azaba ya sassa wuta daga nan fa
zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirati wa annallahi وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
الله تعالى yake cewa zalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya al-akhirah abinda Allah ya sa yace fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim dalilin wannan domin su istahabbul hayatad dunya al-akhirah domin sun fifita rayuwar duniya akan lahira sun zabi duniya akan lahira ashe fifita duniya akan lahira matsala ce a gumi ibani ana fahimta domin sun fifita rayuwar duniya akan ta lahira yasa Allah ya fishi da su kuma shi yasa Allah ya ce suna da azaba mai girma a gare shi a gobe alkiyama kuma ga yanda al'umma suke yanzu akan duniya wani ba abin da ba zai yi ba wani ma mantawa yake da shi musulmi ne in duniya ta zo masa ya aikata aikin da ba musulunci ba ya faɗi kalmar da ba musulunci ba duk kawai da duniya ta zo gaba sa kaga irin wannan qat'an da irin su wannan aya take istahabbul hayatad dunya ala al-akhirah sun fifi ta rayuwar duniya akan ta lahira kai ji wani iya ce ni ba aikin Allah nake ba kar ma ka hada ni da Allah kai ko musulmi ne ba akan kawai wannan duniyar wanda a yanzu Allah ta'ala zai iya raba ka da ita a yanzu a iya dauke kama daga duniya cancaka da kai ka lahira kuma bayan da zaka iya yi kuma ka je ka hadu da Allah da kace kai kar a hada ka da shi din to ko mutuwa za ta hada ka da Allah in yaso sai ka san da wani ido za ka kalle shi dan dan wani abu na duniya kar ma ka hada da Allah ka cuce ni haka wani yake cewa kar ka hada da Allah ka cuce ni akan a ce wani kai hakuri mana ka bar wa Allah wai haka ne cutar sa wai iya ganin kawai a bar shi abin da ya gada maka istahabbul hayatad dunya ala al-akhirah ko kuma wani ce a ni kar bani da hakuri kar ma ka ban hakuri ni ba zan yi hakuri ba siffar da manzo Allah ce ba kyautar da Allah yake wa dan adam fiye da ita a duniya duk wanda Allah ya masa kyautar hakuri to sai dai a biyo bayan sa to amma kai kace kai baka da hakuri kar ma a baka hakuri ba za ka hakura kuma dole ka sai ka hakuran ba bayan da za ka yi karkarin ta da kai tabbalbalin bala'in ka ka kai shi kara a je koju ayi kaza sai ka hakura dole ka gani da rayuwarsa kuma bayan da za ka yi shi a fahimci wannan saboda da Allah ya yi kuma idan duniya ta zo to musamman masu imani ne masan da wace irin fiska za mu kalle ta wace irin tarba za mu yi mata kar mu yadda duniya ta raba mu da Allah wannan hasara ce wannan kuma bala'i ne kar ka yadda a ce yau dan dan wani abin duniya ya raba ka da Allah ya raba ka da addini kuma ya raba ka da yan uwanka musulmai wannan mutun ya tabe yayi asara duk abin da zakai addinin ka ne a gaba ita duniyar ta biyo bayan addinin ka wannan shine daidai shine daidai ga musulmi amma a ce yau har duniya ta taso wa wani ya manta da shi musulmi ne bai yi sallar azhar ba bai yi la'asar ba kawai dan duniya tana gaban sa to a daidai lokacin idan Allah ya karbi rayuwarka ya zaka ce masa hidimar duniya ta hana ka sallah hidimar duniya ta raba ka da zumunci hidimar duniya ta raba ka da sunnar manzon Allah hidimar duniya ta raba ka da kaza ta raba ka da kaza yanzu wannan amsa ce zaka iya faɗa Allah wannan amsar ba za ta faɗo ba saboda kamu gane in Allah iya jawo hankalin mu dan mu yake ba da wansu yake ba istahabbul hayatad dunya ala al-akhirah sun fifita rayuwar duniya akan lahira wa anna allaha la yahdi al-qawmal kafirina kuma Allah ta'ala baya shiryar mutane kafirai yan mutane zuciyar ta dafe ta taurare suka bi duniya suka bi duniya kullun da kullun hankalin su iyakan duniya to irin waɗannan ana jin tsoron Allah ba zai ma shirye su ba domin ya ce wa anna Allah la yahdi al-qawmal kafirina Allah ta'ala baya shirye mutane kafir aya ta karshe ma
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الخاسرون أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
لا جرم
أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
الله تعالى ke cewa ulaika irin wadancan wanda suka fifita rayuwar duniya akan lahira taba Allahu ala qulubihim Allah ya rufe zukatan su ba sa iya ganin gaskiya duk abin da za a faɗa musu na alkhairi ba za su gani ba zuciyar ta rufe ta makance kamar kace katam Allahu ala qulubihim Allah ya rufe zuciyar alkhairi baya shi ana fahimta wa sam'ihim hakanan jin su bai ji musu alkhairi duk abin da zakai tawazi akan sa wallahi ba sa ji kar kai mamaki kun gun jin ne Allah ya toshe kai zaka ji ka fahimta kai na dama ka gyara amma wani ba zai ji ba da zaka kwana kana faɗa masa sai dinga tawili iya ba dauta magana haka san wannan to kar kai mamaki akwai yiwuwar Allah ya turo mala'ika ya toshe gujin alkhairi a kunnansa shikenan bayan da zaka yi dishi baba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim haka ne idan su bai iya ganin gaskiya duk inda gaskiya take duk bayyanar gaskiya wallahi ba zai gani ba Allah ya raba mu da irin wannan mutane sai Allah ya ce wa ulaikumul ghafilun irin waɗanda su ne gafalallu idan kana neman gafalallu nan ba dai agun Allah irin waɗannan mutane sai Allah ya ce la jarama ai haqqan la muhal tabbas gaskiya annahum irin waɗancan mutane fil akhirati humul khasiruna a ranar alkiyama suna cikin tababban mutane kaga san duniya ne kadai ya ja musu wannan bala'i san duniya da fifita ta akan lahira ya sa Allah ya rufe musu zuciya ya rufe musu ji ya rufe musu gani kuma Allah ya ce gafalallu ne kuma ya tabbatar da tabbas hakika in ba su tuba ba a wannan yanayin suka mutu to suna cikin tababban mutane a lahira la jarama annahum fil akhirah humul akhsarun wa humul khasirun suna cikin tabu mutane a lahira Allah ya raba mu da su Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ta'ala kada ya ba mu ikon fifita duniya akan lahira Allah ka sa duk abin da zamu yi mu tuna da kai da lahira mu ita ce a gaban mu ya Allah Allah karka ba da washe dan iko da dama ya ci galaba akan mu ya Allah Allah ka bar mu da imanin mu ya Allah Allah ka kashe mu da imanin mu ya Allah Allah ka tashe mu da imanin mu ya Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yi ba Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi waje ba muna addu'a ga mahaifan mu Allah shi dan su Allah ya gafarta musu da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya shirye da mu tafarki madina Allah ka sa aljanna ci mu kuma Allah ka sa aljanna ci mu kuma ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu da muna min albarka Allah ka ba mu da muna min albarka Allah ka karo mana ruwa mai alkhairi Allah karo mana ruwa mai alkhairi ya rabbal alamin Allah ka samu lafiya mu gama da wannan rayuwa lafiya Allah ka samu lafiya mu gama da wannan rayuwa lafiya Allah ta amara marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka dade mu da lafiya da imani Allah duk masu taimakon addini duk inda suke Allah ka taimake su masu zagon ƙasa ga da'awa ga masu da'awa ga mu duka Allah ta'ala kai mana maganin su Allah kai mana maganin masharranta Allah kai mana maganin makiyanar fili da na uwa ya rabbal alamin Allah ka samu lafiya mu gama lafiya yan kasuwar mu Allah ya ƙara albarka cikin kasuwancin su ma'aikatan mu Allah ya ƙara albarka cikin ayyukan su muna addu'a ga dakta mai asibitin Hamdan Allah ya ƙara masa albarka ga wannan asibiti Allah ya ƙara inganta shi Allah ya ƙara kawo alkhairi cikin wannan asibiti taimakon da ake wa al'umma cikin asibitin Allah ta'ala ya karba Allah ya sa a dashin lahira yake Allah ya tabbatar da alkhairi gaba ɗaya da mu da su duka ne wannan gida Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi Allah ya ji kamar haifansa ya timanta Allah ya ƙara mata lafiya sauran ma'aikatan gidan suna barin addu'o'i a gunmu muna musu addu'a Allah ta'ala ya taimake su ayyukan su da bukatun su da mu duka Allah ta'ala ya biya mana muna yi wa malam Umar dan uwa malam Umar addu'a Allah ya ƙara masa lafiya akwai daya daga cikin masu taimakawa 'yan bidiyon mu malam wanda yake dan zuwa yake dan kama musu to ya dan hadu da matsala yaran sa dazun nan bayan lasar ya kare dan ya kira yin dab da zan ta wani tuce yaran sa ya zai fadi kare a sashi addu'a Allah ya sa a samu duriya cikin sa'a Allah ya sa addu'a ya cikin nasara kuma Allah ya ba shi sauki kuma Allah ya ba su ikon kula da wannan jinya ta sa akwai wani amiri na Alhaji Hassan dan kasuwa ne ina barar addu'o'in mu akan lokacin kasuwancin season din ya fara matsowa ayi addu'an Allah ta'ala ya sanya albarka cikin wannan kasuwa Allah ya inganta ta Allah ya sa mata albarka duk abin da zai kawo akasin haka muna roƙon Allah ta'ala ya tsare Allah ya ƙara wa dukiyar albarka Allah ya ƙara wa jarin albarka Allah ya kawo ciniki mai alkhairi da shi da dukkan ƴan kasuwar mu gaba daya Allah ta'ala ya samu lafiya mu kuma lafiya ƴan media da ƴan committee masallaci Allah ta'ala ya yi wa kowa alkhairi ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah rahma Allah ya biya bukatun mu na alkhairi abin da aka sa a gaba na alkhairi Allah ta'ala ya biya amma kai bukatar ka bayana ta mara biyu ce ko shi ma malam din ya dan yi zazzabi ma rajima da yake karatu da shi dazun nan har ma na ga kiran sa muna karatu kuma masa don Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa kafara yake yi shi ma malam bashiri ya cikin tafi har yanzu bai dawo ba muna don Allah ya dade shi da lafiya Allah ya yi wa malama ku albarka Allah ya tsare mana mutuncin su da imanin su Allah ya tsare mana mutuncin su da imanin su da shugaban mu na jiha Alhaji Muhammad Salisu Gombe Allah ta'ala ya kara masa albarka Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa jagoranci Allah ka tsare shi daga dukkanin cutarwa Allah ka mai jagora da mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi